Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Na yau Talata 20 ga watan Oktoba shekara ta 2020, inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin, bari mu fara da kanin labarai.
To Yusuf, yanzu Argentina ta zama kasa ta biyar a duniya dake da masu dauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Ga dukkan alamu, an yanke shawarar gudanar da muhawarar yan takarar shugaban kasar Amurka ta biyu kuma ta karshe Jibril Alhamis. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa Amurka za ta tsame sunan Sudan daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, bayan labaran duniya muna dauke da rahoto dake bayyana sun mika kusan da rahoto da kasar ya zace kusan 3,000 cikin watanni 18. Haka zalika ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar kawo sauyi a fannin tsaro a Najeriya. Kana muna tafe da rahoto akan farkewar cutar kwalara a jihar Kebbi. Daga bisani kuwa sai mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai shigo don ya gabatar muna. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu Argentina ce kasa ta biyar a duniya dake da masu dauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Alƙaluman cibiyar samar da bayanai kan cutar COVID-19 ta Jami'ar Johns Hopkins na nuna cewa wannan kasa ta kudancin nahiyar Amurka na da jumlar masu dauke da cutar wajen miliyan guda da 2,662. Da haka Argentina ta zama ta hudu bayan Amurka mai masu dauke da cutar miliyan 8.2, India miliyan 7.5, Brazil miliyan 5.2, sai kuma Russia mai miliyan 1.4. Adadin waɗanda ke dauke da cutar a Argentina ya hada da waɗanda suka mutu 26,716. Sabbin adadin na Argentina sun sa yawan waɗanda suka kamu da cutar corona a duniya ya haura zuwa sama da miliyan 40.4, ciki har da mace-mace wajen miliyan 1.1. Ga dukkan alamu, an yanke shawarar gudanar da muhawarar yan takarar shugaban kasar Amurka ta biyu kuma ta karshe, wadda za ta zo da wasu sabbin ka'idoji don a hana yan takarar magana a lokaci guda yayin muhawarar ta Jibril Alhamis. Shugaba Donald Trump ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda aka tsara muhawarar. Yana mai gaya ma manema labarai jiya Litini cewa a yayin da a ganinsa ba a yi adalci ba zai shiga muhawarar wadda za a yi a Nashville, jihar Tennessee. Zan je, amma an yi rashin adalci sosai wajen canza maudu'in da aka yi, sannan kuma an yi rashin adalci wajen samar da jagoriyar muhawara mai cike da nuna bambanci, a cewar Trump. Kristen Walker, wata wakiliyar kafan labarai ta NBC a fadar shugaban Amurka ta White House, ita ce za ta jagoranci muhawarar, kuma ta ce za ta tambayi da dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden game da batun yaki da COVID-19 da iyalai a Amurka da jinsuna a Amurka da canjin yanayi da tsaron kasa da kuma batun shugabanci. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce Trump so yake ya kauce ma bayanin yadda gwamnatinsa ta tunkari annobar corona. Kamar yadda ya saba, shugaban kasar ya fi damuwa da ka'idojin muhawarar fiye da samar ma kasar da ke fama da matsala abinda take bukata. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta tsami sunan Sudan daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci idan kasar ta Sudan ta cika wani alkawari na biyan diyar miliyoyin daloli ga iyalai Amurkawa da wani ta'addanci ya ritsa da su. Jiya Litini, Trump ya tura wani sakon Twitter mai cewa, kyakkyawan labari, gwamnatin Sudan wadda ke matukar kokari ta amince ta biya diyar dala miliyan 335 ga iyalan Amurka wanda ta'addanci ritsa da su. Da zarar an biya kudin zan cire sunan Sudan daga jerin sudayen kasashe masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci. A ƙarshe dai Amurkawa sun ga adalci kuma mashahurin mataki ne ga kasar Sudan a cewar Trump. Wannan matakin zai sa Sudan ta sake samun basussukan kasa da kasa da kuma tallafi waɗanda take matukar bukata don farfado da tattalin arzikinta.
Yanzu kuma bari mu fara da rahoton mu na farko. A cikin wani rahoto da sashen amsa koke-koken ayyukan 'yan sanda CRU a Najeriya ya fitar, an gano jumillar ayyukan cin zarafi da 'yan sanda suka aikata a kan al'umma tsakanin watan Janairun shekara ta 2019 zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2020, wanda adadin ya kai 398. Haka zalika an gano wasu ayyukan cin zarafi da aka yi amfani da ƙarfi fiye da kima har 139. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Ibrahim Hamza ta aiko mana da ƙarin bayani.
Rahoton da ke dauke da sahanin mataimakin kwamishinan ɗan sanda da ke zama shugaban sashen koke-koken ayyukan jami'an a ƙasar baki ɗaya, Markus Isyaku Basira, ya nuna ingancin bayanan yadda aka samu ƙorafe-ƙorafen ayyukan cin zarafi da 'yan sanda baki ɗaya a ƙasar, wanda ya haɗa sashi-sashi da ake da su a hukumar tsaro na 'yan sanda a Najeriya. Kamar yadda mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja, Maryam Yusuf, ta mun ƙarin haske da cewa rahoton ya bayyana laifuffuka 8 da aka gano daga nan Abuja.
Report concerning generally complaints received about the actions of officers basically.
Kazalika rahoton ya nuna yadda adadin ayyukan cin zarafi da jami'an suka aikata da ya kai jimillar 1,237 tsakanin watan Janairu zuwa watan Yuni shekarar 2020, ya zarce kashi 50 cikin 100 na shekarar 2019 da ya kai jimillar 2,161. Sai dai binciken bai nuna ko rundunar jami'an tsaro da ke yaƙi da masu fashi da makami na SAS waɗanda a yanzu aka yi wa garin Bahul ne suka aikata ba, lamarin da masanin tsaro Manjo Yaya Shunku ya ce ayyukan jami'an na wuce gona da iri.
Wannan runduna ta SAS ko kuma rundunar 'yan sanda inda su aka fi zargi a kai kusan kawai ana fakewa da guzuma ne a harbukan sana, domin akasari duk abinda suke gudanarwa suna gudanar da shi ne tare da goyon bayan gwamnati ko kuma wurin taimakawa gwamnati ta cimma wani abu nata. Misali, in muka ɗauki abubuwan da suke faruwa a jihohi, duk wani abu da wani gwamnati zai yi to za ki ga sai ya nemi goyon bayan 'yan sanda. Bayan wannan kuma yadda 'yan sanda a haƙiƙa wasu lokuta ake gani suke yi akan tituna, sukan wuce gona da iri wurin gudanar da aiki su.
Sabanin arewacin kasar, rahoton ya bayyana yadda ayyukan cin zarafi suka fi tsananta a kudancin kasar. Comrade Ya'u Alhaji Musa Sakaba, jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewa na jihohi a yammacin Najeriya, ya yi ƙarin bayani da cewa
mu abu ne muka nema a yi ma 'yan sandan nan a yi reform dinsu, amma su kuskure ma a gyara aikin nasu. Wanda ga yana da mummunan laifi a kawar da shi daga aikin ɗan sanda. Yanzu kuma ma in za a yi wani abu bisa gidi da shi ne a nemi civil society, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a haɗa su da waɗannan ma'aikatu duk inda za a aiki ake da ɗan zuwa police station. Ni ɗan yi wa rai wai kawai wai ni zan nuna mutu ni ɗan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ne. Wallahi dai duk wannan station ɗin ta tashi abin da ya kawar min mari, kamar yadda mun mari a bayan kanta a sa aka je a kulle.
To ko me ya kawo tsanantar lamarin? Ga dai barista mai nasara Umar Koko.
Idan muka ɗauki tsarin mulkin Najeriya sashi na 153 ke a cikin baka ya yi magana hukumar tsaro ta ƙasa. Idan muka ɗauki sashi na 153 a cikin garda baka ya yi magana majalisar 'yan sanda ta ƙasa. To idan muka tura hukumomi kuma akwai tsari daban-daban. Idan muka ɗauki ara misali sashi na 210 sashi da sakin sashi na 1 ya ba da dama ga Inspector General na 'yan sanda. Waɗannan hukumomi da na zayyana da farko su ɗora mashi nauyi na su na ya iya wakiltar su wajen yin wasu abubuwa. Sannan idan muka ɗauki sashi na 217 kuma ya yi magana hanyoyin da ake bi a rika hukuntawa ko a rika ɗaukakawa ko kuma a rika yin garan bawa da harkokin 'yan sanda.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duwar wanda ya sace ɗauri a ƙasar Mexico na tsawon shekaru 12 shine na uku cikin shugabannin kungiyar safarar muggan kwayoyin ta Los Zetas, bayan su Haribato Lascano wanda aka kashe shi shekaru 8 da suka gabata, da kuma Miguel Trevino Morales wanda aka ta sakiyarsa zuwa Amurka kusan shekaru 3 da suka gabata. Duren zai fuskanci jerin tuhume-tuhume a Amurka, ciki har da na aikata manyan laifuka tare da wasu, da safarar muggan kwayoyi ciki da koken da wiwi da kuma batar da sawun kudaden haram. Wata girgizar kasa wadda ta auku da karfin 7.5 a ma'auni ta sa an yi gargadin yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami tun jiya Litini a fadin kimanin mil 1000 daga gabar kudancin Alaska, da kuma igiyar ruwa mai tsawon kafa 2 da za ta afka ma al'ummomin da ke kusa. Girgizar kasar ta fi karfi ne daura da Sandpoint, wani gari mai dauke da mutane kimanin 900 daura da mashigar ruwan Alaska, inda igiyar ruwa ta haura da sama da kafa 2 zuwa jiya Litini, a cewar cibiyar kula da ambaliyar tsunami. Daga baya an rage tsananin gargadin zuwa shawara kawai sa'o'i 2 bayan aukuwar girgizar kasar, zuwa daren jiya kuma sai aka dage. An ji duriyar girgizar kasar a tsawon gabar kudu, ciki har da Sandpoint, Chinook da Unalaska da kuma mashigar ruwan Kenai, a cewar cibiyar kula da tsunami da ke Alaska. A ƙarshe an sake damke wani ɗan ƙasar Denmark da ya tsere daga gidan yarin da aka masa ɗaurin rai da rai, sanadiyar gallazawa da kuma kisan wata 'yar jaridar ƙasar Sweden a jirgin ƙarƙashin ruwan da ya kera da kansa. Yau aka kama shi. 'Yan sandan ƙasar Denmark sun ce an damke Peter Madsen jim kaɗan bayan tserewarsa daga gidan yari a Copenhagen.
Na ci gaba da zanga-zangar neman magance matsalar tsaro a Najeriya, inda a jiya Litinin suka yi dandazo a fadar gwamnatin jihar ta Kaduna. Masu zanga-zangar da suka hada da matasa da mata dai sun zagaye manyan hanyoyin zuwa fadar gwamnatin, inda suka bada takardar koken su ga jami'an gwamnati. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai sun nuna cewar zanga-zangar da suke yi ba ta da manufa guda da irin wadda ake yi a kudancin Najeriya. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Masu zanga-zangar da suka hada da mata da matasa dai sun zagaye wasu hanyoyin jihar Kaduna kafin zuwa gidan gwamnatin jihar, inda anan ne kuma suka dankawa jami'an gwamnatin jihar Kaduna takaddun koken da suka rubuto. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai sun nuna cewa su zanga-zangar da suke tana da manufa daban ba irin wadda ake gani a kudancin Najeriya ba.
Sunana Aminu Adam, ni ne director Action Mobilization na ita wannan gabayya na kungiyoyin mutanen arewa, wanda ita take jagorancin wannan zanga-zanga a wannan yanki na arewa da ake a jihohi 19. Mu magana ba magana bane na SS, magana ce ta halin da arewa shiga ciki. Muke zanga-zanga a kai cewa gwamnati ta duka al'umma arewacin Najeriya a nema ma jama'a mafita.
Muna so mu samu security a kasar mu, a daina kidnapping, a daina raka mata.
Sunana Abubakar Ai Abdullahi. Mun fito ne mu nuna bacin ranmu saboda abubuwan da suke faruwa. Gwamnati ta gaza, ƙarar kauta nuna mana ta gaza kamar mu ba 'yan Najeriya bane.
Jami'an gwamnatin jihar Kaduna ciki har da sakataren gwamnati da kuma mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balaraba ne suka karbi koken da masu zanga-zangar suka kawo lokacin da suka je gaban gidan gwamnatin jihar Kaduna. Kuma mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna ta jawo hankalin waɗannan matasa.
Ina roƙo ga wanda suke wannan zanga-zangar da cewa tun da dai a cikin abubuwan da duk suka nema gwamnati ta yarda cewa duk za ta ɗauki matakai akai. Ina son su san cewa akwai wasu abubuwan da a yanzu za a iya yin su, akwai wasu abubuwa da a gaskiya zai ɗan ɗauki lokaci kafin a samu a ƙaddamar da waɗannan abubuwan da suke son a yi ɗin. Kamar a ce reforms wani kwana ɗaya ba ne. To dan Allah da Annabi, ina son tunda yanzu nan har gwamnati ta yarda cewa akwai abubuwan da za a iya yi, su ma sai su zauna sai su janye su bari su gani tukuna.
Maganar magance matsalar tsaro dai ita ce masu zanga-zangar suka fi nuna damuwa a kanta. Amma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce su ma al'umma suna da irin tasu gudunmawa.
Muna son tabbatar musu gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro muna iya bakin a kokarin kuma tabarbari na harkar tsaro a jihar Kaduna ba abu ne wanda ko za a iya danganta da jiha ba idan aka yi la'akari da juri wanda muke makwabtaka da su da kuma Safa da Marwa wanda ƴan bindiga dadi ke yi a cikin wayannan juyin mu daga namu bangaren jami'an tsaro da gwamnati muna iya bakin kokarin mu amma yana da kyau mutane su ma su san cewa suna da rawa wanda za su taka har yau kuma mun ji hankalin su da cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta adawa da mutane wanda suke zan su bayyana ra'ayin su demokradiya muke mu kuma a shirye muke mu saurare su amma kuma muna jan hankalin su ba mu sa a fice da kusuma a hakikar sana
ya zuwa je litinin da wannan zanga-zanga ke kwashe kwanaki 13 da farawa a wasu sassan Najeriya dai ta fara jirkicewa zuwa rikici abin da yasa wasu ke ganin idan ba an yi takatsantsan ba a gaba baya isa Kaduna a Najeriya
to ubangiji Allah ya kyauta daga batun zanga-zanga da tafi daukar hankalin al'umma a Najeriya sai ta cutar kwalara inda ta mu barkewar cutar a jihar Kebbi Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya yi tattaki zuwa wasu ƙauyuka don jin halin da suke ciki da kuma irin agajin gaggawa da suke nema daga gurin mahukunta.
Mun gudana da harasuwa ta yi. Tana yi dori amma ba a gudanawa ɗaya take ba ta harasuwa. Yanzu ko ta yi kalace ta gama cikin rabin dare ya taƙaƙe ta da harasuwa da gudanarsuwa.
Wata baiwar Allah kenan da ke jinyar ƴar uwarta wadda ta kamu da cutar amai da gudawa a ƙauyen Kuka a jihar Kano da cutar tuni sun warke.
A ni na kamu da shi har na ji dama ne jin ka zuciya ta na rewa da tsohona ya ƙare shekaran jiya a tuhuwa na wuri za ka ce a ƙara min ruwa. Inda sun ka rasu ba nan na gari bayan kaɗan na amma dai ko mu nan ga gidanmu haka da tsaye-tsaye mun yi mun ji dama don mun tashi
sai dai kuma a cewar ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin da cutar ta bulla tuni wasu da su haka kama da cutar Allah ya musu rasuwa
to wanda suka rasa rayukansu dai za a kai kusan mutum 12 insha Allah a wannan garin Allah ya sa yadda kuma yanzu ba za a rasa mutum kusan shi da haka ba ko zuwa 5 wanda suka kamu da wannan matsala ce wanda ba su warke ba kamar yadda likitoci suka yi mana bayani sai mana bayani akan matsaloli na wayannan ruwan da suka zo sune suka ce sune matsalolin wannan abu kuma sun gaya mana da cewa mu gudani shan wayannan ruwan na rijiyoyi saboda suna haifar da wannan matsaloli a karanci dai mun kashe kuɗi ina ganin kila sun kai kusan 100,000 da wani abu akan wannan lalura bayan abin da gwamnati ta basuwa da kuma mayan mu wanda suka tallafa muna kan wannan al'amari
ƙauyukan da annobar ta bulla sun hada da ƙauyen Wabbaku da Nasarawa da unguwar Kwalle da Sabana da Kuka duk a ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo to kowane irin dauki gwamnatin jihar ta kaiwa al'ummomin na ne mijin ta bakin commissioner lafiya na jihar Ja'far Muhammad Kilin sai dai abin ya gagara amma dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na Kalgo ya magata akan lamarin
sunana honorable Ahmed Bakuka dan majalisar na Kalgo daga musulun kuke da jihar Kebbi sai da an samu barkin amma ya gudawa kuma karshe dai a takaice dai korola a wanda ya tsaya ga rasu ga kafan gari goma da muka sashi kuma bin da tabbata kuma insha Allah rabbi da wannan gaman da nake na da wata jiha ai na kokari na kai magunguna da kai tallafi daban-daban na ganin an tsaya wannan abin kuma insha Allah rabbi ya samu nasara garuma kusan kila mutum 100 kusan su kawo su lahin takaice wannan gani amma da nasara ga shekaran da mai mutum bako wannan Allah ya nuhi muka sa abin zai haka nan amma dai yanzu sai an samu ƙarin uku amma wanda sun ka musu ko sun ka warke Allah so suna kai kila 200 abu ko sun ka warke
ko baya ga yankin Kalgo akwai rahotannin da ke nuna cewa an samu ballar wannan cutar a ƙauyuka da ke kananan hukumomin Suru da kuma Mayama Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
masu sauraro kada dai ku manta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa ne da Muhammad Sani Kanya akan irin matsalolin da manoma suke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu Hawwa Umar ta tambaye shi ta yaya yake ganin za a wayar da kan manoman da suke karkara.
Akwai hanyoyi da dama wanda ya kamata a bi. Na farko, kamar yadda na faɗa, a kowane gari akwai sarkin noma, ko da riga ce ba za a rasa sarkin noma ba. Gwamnati ta yi kokari ta nemi sarakunan noman nan ta zauna da su. Sai mata bayani abin da ya dace don kowane sarkin noma yana da masaniyar hanyar da ake da yake bi abu noman sa yake bunƙasa. Gwamnati ta tara manoma ta samo wato shawarwaki wanda za ta yi amfani da su saboda gaba ta dinga fitar da wannan irin domin a baya manoma su yi amfani da shi.
To yaya maganar taki kuma fa?
To anan kuma tashin hankali yake. Domin tsakani ga Allah, maganar taki akwai ba ƙaramin tashin hankali bane ba. An shiga wani zamani yanzu a ko'ina sai ce ana amfani da takin zamani. To mu da muka tashi muka gane kakanninmu da iyayenmu suke tun da wannan lokaci babu wani takin zamani. Ba zan taɓa mantawa ba lokacin da aka fara kawo takin zamani. An nemi iyayenmu gashi nan an zo da shi an ware wani guri an shuka an sa shi sun ga haka amfani da sauransu. Duk da haka suka ce ba su yi ba saboda akwai wani sirri da suke ganin da takin zamani nan yana kawowa. Kuma tsakani na da Allah zan ga miki takin zamani da ake kawowa akwai matsaloli a cikin sa. Ba a kawo takin zamani nina tsakani ga Allah. Zaka kawo takin zamani ka shuka shi a gonarka ka sa shi a gonarka wannan shekara ba in baka sa shi ba wannan gurin da aka amfani da takin zamani in baka hankali ba nan da shekara biyar duk abin da ka shuka ba zai amfani kirkewa sai ka sake sa wannan takin zamani. Saboda haka ya kamata gwamnati ta samu ƙwararru wanda za su tabbatar da an duba kowane taki da za a amfani da shi a gonakan manoma kafin a fara amfani da shi. In ko ba haka ba akwai hanyoyi da dama wanda ake yi tun tile-tile da can wanda mutane suke amfani da shi na local wanda za ka yi amfani da shi a gonarka baka da matsala. Akwai wanda za a yi, akwai wanda za a yi rami a zuba kara, akwai wanda za a yi rami a zuba wannan a zuba ganyayyaki. Ga su nan barkatai, ya kamata gwamnati a tattara tunda ko'ina akwai malaman a wato malaman gona. Sai dai Allah da ikonsa akwai jihohin da suke ko lokaci suke updating wato malaman gonar su suke ƙara musu ilimi domin su yada wannan ilimin ga manoma su yi amfani da wannan ilimin domin a samu bunƙasar noma. Amma ba kowane jihohi ba. Akwai jihohin da na sani suna da malaman gona fiye da shekaru 40 suna nan tun wancan aidiya din da suke amfani da shi na shekaru 40 da suka shige har yanzu ba wani ƙarin ilimi babu komai da komai.
Na'am, to yaya dabarun wato noma na zamani, misali da takin zamani idan aka sa shi kasar bata amfaluwa in dai ba an sa wannan takin ba, shin a takin ne kawai ake da wannan matsaloli?
Wato matsalar anan a fahimtar mu ba laifin gwamnati bane. Laifin gwamnati anan game da taki ba a tsayawa a yi bincike wanda irin taki ne aka kawo shi. Su wanda ake bayarwa kwangilar sayo takin nan tunda gwamnati ba ita ce take sayo direct ba, kwangila za ta bada a kawo wannan taki. Mutanen nan ba su damu da wato noma da muke ba, su amma dai fa damu da su me za su samu kuɗi suke bukata. Maimakon a je a samu taki na ainihi wanda ba zai kawo mana wato cikas a gonakan mu ba, su babu ruwan su kawai su je sai a rage quality din wannan taki din sai a kawo taki na banza kuma a zo a sai dama da shi a tsada. Ka zo kai amfani da shi zaka ga wani gurin yayi wani gurin bai ba, inda ba za ka sa irin wannan taki ba shekara mai zuwa to zaka ga ikon Allah amfanin ka ma kwata-kwata ba zai ba.
Wato za a iya cewa gwamnati ta fiddo da ko kuma ta ƙara buɗe ɗakunan bincike na taki din nan da su iri kenan saboda taimakawa manoma.
Hakun in gwamnati za ta yi wannan tsarin to za a samu ci gaba sosai fiye da mutane suke zato.
To banda waɗannan matsalolin da ka zayyana mun da kuke samu wajen taki da iri da sauransu, shin menene ma yanzu yafi addabar manoma?
Abin da yafi addabar manoma ne a fahimta ta rashin ilmantar da su. Domin ya kamata kafin in ma in noman rani ne a tabbatar da kan cewar ana yawan kiran manoma ko kuma a je can inda suke a zauna a je masa talabijin din wanda ake nunawa na mota din nan wanda za a nuna masa idan kana amfani da wannan ga abin da ake sa ran zaka samu, idan kai amfani da wannan ga abin da ake sa ran zaka samu, idan ka sa iri ko wannan ko taki irin wannan wanda bai ka dace ba ga abin da zaka samu a gona. To idan aka sa manoma irin wannan abubuwa to na tabbatar da kan cewa zaka zabe masu ilimi, na tabbatar da kan cewa za a sami damuna mai albarka ko kuma ta hanyar rani alhamdulillah. Gaskiya mutane sun karbi noma a 'yan shekarun nan. To matsaloli da ake samu da su wanda ake fuskanta yanzu shine matsalar tsaro. To tsakani ga Allah, tsaro yanzu ya sa mutane da yawa kan shekarun nan noma ya gagare su. Dan mutum ne zai fito yaje gonarsa yana zaman gonarsa zai zo yana aiki bai ankara ba kawai sai ya ga mutane sun zo sun tafi da shi a ce sai an biya kuɗi kaza da a sake shi. To wannan rashin tsaro ya sa manoma da yawa bana wallahi noman nan ba su yi shi ba. Ya kamata gwamnati ta zage ta fito da wani tsari wanda za ta yi
sai makon gobe za ku mace ma ga
sako na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Kauran Moda dake Zamfara inda yake yanzu dai muna iya cewa zanga-zangar end sa ta rikide ta koma ta zoma dan haka ya zama wajibi ga hukumomi su kawo ƙarshen wannan zanga-zangar a duk inda ake yin ta a Najeriya domin kaucewa duk wani yunkuri na karya doka da oda. Mun kuma sake samun sako kuma wannan haɗin gwiwa ne daga Haruna Abdulmumini ne wado doguwa da Elias Ibrahim Kedi dan Bushiya su kuma cewa suka yi assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu kira ga mahukuntan kasar mu Najeriya. Ya kamata abinda masu zanga-zanga suka yi a Jihar Edo ya ƙara nuna muku cewa da akwai uyayyar manufa tare da masu wannan zanga-zanga kuma kowa ba komai sun kuma tar da ɗan uwansu da ke gidan yari. Kuma kenan idan ba a taka masa birki ba nan gaba ba a san me zai biyo baya ba. Tunda dukkan da aka kubutar shi ma fa ɗin su zai yi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe da muka samu daga wato Abdullahi Laki Funtuwa. Shi kuma cewa yayi fata na gari shi ne Allah ya kawo mana ƙarshen wannan guguwar zanga-zanga da ke faruwa a wasu jihohin ƙasar mu Najeriya. Duba da yadda zanga-zanga take yi mata zama wani abu daban musamman ma a jihar Edo. To ma Adalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba, labaran duniya a takaice.
Yanzu Argentina ce ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Alƙaluman cibiyar samar da bayanai kan cutar COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins na nuna cewa wannan ƙasa ta kudancin nahiyar Amurka na da jimlar masu ɗauke da cutar wajen miliyan guda da 2,662. Da haka Argentina ta zama ta hudu bayan Amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan 8.2, India miliyan 7.5, Brazil miliyan 5.2, sai kuma Russia mai miliyan 1.4.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamaru, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da wanda ta daidaita mana shirin, Julie Lazar Gracia, Nine Naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Kwalla. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace, salam.